إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم. A darasi da ya gabata mun yi magana a kan wata cuta wadda ake kiranta al'ainu, wato wata guba da Allah Maɗaukaki ya sa a cikin idanuwan wasu mutane. Ita wannan guba, idan suka kalli wani abu kallon sha'awa na hasada, to suna ma wannan ajin lahani da shi. Mun karanta matsaloli guda bakwai, muna cikin na takwas. Yau insha Allah, Lahadi 19 ga watan 1 hijira na da shekara 1426, daidai da 27 ga watan 2 miladiyar Annabi Isa alaihi salam, shekara ta 2005. Za mu ci gaba da bayani akan wannan matsala insha Allah. Wato wanda aka same shi da wannan guban, akwai hali guda biyu waɗanda musulunci ya yi magana akan su. Wato akwai wasu halayya guda biyu waɗanda za a bi su saboda a samu masa sauƙi. Hali na farko, idan an san mutumin da yake da wannan guba a idonsa, wanda ya masa wannan illa, to za a neme shi ya wanke wasu gaɓuɓa na jikinsa. Idan ya wanke wasu gaɓuɓa na jikinsa, sai a ɗebi wannan ruwa a zuba ma mutumin da wato ya kama shi ko ya same shi da wannan guba. Mun karanta siffar yadda ake wannan wankan, wato a darasinmu da ya gabata. Falillahi alhamdu. Hali na biyu wanda ake iya amfani da shi saboda sama ma wannan mutum sauki, wato shi ne, idan ba a san wanda ya kama shi da wannan guban ba, ta yiwu ma ya kasance aljani ne, saboda yadda muka karanta aljannu su ma suna da wannan guba a cikin idanunsu, wato ana samu daga cikin aljannu. To idan har ba a san wanda ya kama shi da wannan guban ba, ko kuma aljani ne ya kama shi, to za a yi masa ruqya, wato tofi. Akwai hujjoji guda biyu waɗanda mun karanta su a wancan mako. Hujja ta farko, hadisin labarin yaran Ja'far bin Abi Talib wan Sayyiduna Ali. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yaran Ja'far suna ramewa, ya tambayi uwarsu ta bashi labari, shine sai Annabi ya ce, ki yi masu tofi. kaga a wannan lokaci ba a san waye wanda ya cutar da su da irin wannan kallon ba. Wanda hadisin yana cikin littafin Imam Tirmidhi da kuma littafin Ibn Majah kamar yadda muka karanta. Domin haka malaman suka ce idan ba a san wanda ya cutar da irin wannan guba ba, abinda ake yi kenan a yi ruqya. Sannan hujja ta biyu, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata baiwa a gidan Ummu Salama, ya ga alama a fuskanta, lallai aljini ya kalle ta. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istarqu laha fa inna biha an-nazara, ku yi mata ruqya domin kuwa aljini ya kalle ta, wato akwai alamar kallon aljini gare ta. Wanda hadisin yana cikin sahihul Bukhari da Muslim. Waɗannan hadisai guda biyu su suka samar da hujja cewa idan ba a san mutumin da ya samar da cutarwa ga wani a dalilin kallonsa ba, to ana masa ruqya. Wani abu muhimmi da ya kamata mu kiyaye shi ne, babu wata ruqya keɓaɓɓiya da aka ware domin irin wannan guba na ido. Wato babu wata addu'a ta musamman da aka ware aka ce gata. Shi yasa lokacin da Asma'u ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam tana ganin guban ido ne yake samun yaran nan yasa suke rama, sai Annabi ya ce ki yi musu ruqya. Sai ta gaya ma Annabi irin ruqya da ta sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki yi musu shi. Ashe babu wata ruqya kenan keɓaɓɓiya da ake warewa saboda magance irin wannan cuta. Haka nan kuma lokacin da Annabi ya ga ita waccan baiwa a gidan Ummu Salama, ya ce ku mata ruqya. Dama can Larabawa suna da nau'ukan ruqya da suka saba, saboda haka matuƙar ita ruqya ta dace da shari'a, daidai ne a yi wa mutum. Wanda insha Allahu ta'ala za mu zo bayani a kan sharuɗa da ake kiyayewa game da ruqya da ta inganta a musulunci. To amma akwai ruqya wadda malaman sunna suka ce ita ce ta fi kowace, wato nau'in tawfi da ake yi. Wannan nau'in tawfin malaman sun ce ya fi kowane. Hadisin yana sahih Muslim, hadisi na 2186, yana kuma littafin Imam Tirmidhi hadisi na 972, da littafin Ibn Majah hadisi na 3523, hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri ya ce anna Jibrila ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci Jibril ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sai mala'ika Jibril ya ce ya Muhammad ishtakaita, ya Muhammad kana koka damuwa, kana da wata cuta ne? Faqala, sai Annabi ya ce na'am, lallai ina da wata damuwa na rashin lafiya. Qala, sai mala'ika Jibril ya yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ruqya, wato tawfi. Mala'ika Jibril ya ce bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Wannan ita ce ruqya ta mala'ika Jibril ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Wato da sunan Allah nake maka tofi, ina neman tsarin Allah a gare ka game da dukkan wani abu da yake cutar da kai, kuma ina neman tsarin Allah a gare ka game da sharrin dukkan wato wani rai aw ayni hasidin ko ido na mai hasada. Allahu yashfika, Allah ya warkar da kai, bismillahi arqika, da sunan Allah nake maka ruqya. Wannan ruqya ita ce wadda ta fi kowace, saboda mala'ika Jibril ya yi ta ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma manzon Allah ya samu sauki. akwai dalilai da yawa. Da farko dai mala'ika ne ma annabi wannan rukuya. Na biyu, wato hadisin ya zo cikin sahih Muslim, hadisi ne wanda yake ingantacce, kuma malamai suna kiranta ar-ruqyatul jami'a, to ficewa da ta gane kowane irin nau'i na ciwo, kowane iri, maradun nafsiyya wal jismiyya, hatta cutar da take shafan jiki na dan adam ba ma rai ba, da cutan rai da cutan jiki duka wannan tofi na maganin su. Domin haka kowane majinyaci yana bukatar wannan addu'a, bismillahi arqika min kulli shay'in yu'zika min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin allahu yashfika bismillahi arqika. In kai wa mara lafiya wannan tofi, ana fatan ya samu lafiya insha Allah. So, wannan shine kadai hadisi wanda aka samu wanda mala'ika Jibrilu yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irin wannan tofin, kuma dangane da cuta irin ta guban ido da kuma dukkan wata cutarwa, dukkan wata cuta, wato wannan rukuya tana maganinta insha Allah. Sai mas'ala ta tara, wato game da rigakafi, wanda Bahaushe yake cewa ya fi magani. Akwai hanyoyi waɗanda shari'ar Musulunci ta yi tanadin su domin rigakafi game da irin wannan guba da take idanun wasu mutane, at-tariqul mashru'a litiqa'il 'ayn, wajibi ne mu nemi garkuwa, wallahi wajibi ne, domin rayuwar dan adam a cikin bala'i take. Akwai mutane da suke da irin wannan guba a idanun su, suna nan da yawa, kuma baka iya gane irin waɗannan mutanen, ta yiwu kai kanka ma kana da wannan guban baka sani ba. Kuma akwai masihirta, matsafa, waɗanda suke jifa mutane da sihiri. Ƙaramin dalili kan sa mutum hasada ta ɗebe shi ya tafi gumboka don ya jefi ɗan uwansa musulmi da sihiri, wannan abu ne wanda yake aukuwa kullum. Sannan kuma ga bala'i na aljanu, waɗanda su ma ba mu ganin su. Aljanu suna tare da ɗan adam, ana cuɗanya da su kullum, a gidan da kake zama, hanyar da kake tafiya, domin halitta ce wadda Allah madaukaki ya haɗa mu da ita a wannan duniya. Domin haka matuƙar musulmi ba shi da garkuwa, to babu shakka rayuwarsa tana cikin haɗari. Wannan ya sa Larabawa tun kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka rike wasu abubuwa da dama don garkuwa ga rayuwarsu. Aka duba Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a mujallar na uku shafi na 428, ya ce fa in sada fathu makshufan la wiqayata alayhi asarat fihi, idan irin wannan guba da take idanun wasu mutane ta tarar da mutum ba shi da garkuwa, to babu ko makawa wannan guba tana tasiri a jikinsa. Duk mutumin da yake tafiya ba shi da garkuwa, inji Ibn al-Qayyim, to wannan mutumin babu ko shakka rayuwarsa na cikin haɗari. Domin da zarar mutumin da yake da irin wannan guban a idonsa ya kallace shi, to babu shakka zai yi tasiri a jikinsa. Wa in sadafathu hadaran shakiyat silah la manfaza fihi litiham lam tu'sir fihi. Ibn al-Qayyim ya ce idan irin wannan guba ta samu mutum yana da garkuwa, to bai yiwuwa wani makami, imma na mai sihiri ko maye ko kuma mutumin da yake da irin wannan guba a idonsa, ita wannan guba ta yi tasiri a jikinsa ba zai yiwu ba, matukar mutumin nan yana da makami, yana da garkuwa. Kace idan garkuwanka ma tana da ƙarfi, wa rubbama raddati siham ala sahibiha, babu mamaki mutum in yayi maka sihiri ya jefe ka da sihiri, ko kuwa mutumin da yake da irin wannan guba a idonsa ya kallace ka kallo na hasada, babu mamaki sihirin nan ya koma kansa, ko kuwa shi mai irin wannan guba in ya kallace ka guban ta koma kanshi, inji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Wato idan garkuwanka tana da ƙarfi, to babu shakka bai yiwuwa wani mutum ko masahirci ya samu cin nasara a kanka. Allah shi samu gani. Domin haka tilas musulmi ya riƙe garkuwa. To mecece garkuwan nan wadda ya kamata a ce musulmai sun riƙe? Guraye da layu. In ka gina gida ka samu ƙaton laya a binne a tsakar gidan an kafe, ko a rataya a bakin ƙofa, ko a ɗaura ma yara a wuya, yaya garkuwan nan take? Babu shakka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu dukkan alheri, kuma ya tsawatar da mu game da hanyoyi na sharri. Tilas Annabi ya mana bayanin abinda za mu yi mu samu garkuwa na Allah. Abu na harko shi ne tsoron Allah. Babban garkuwan da musulmi yake samu kenan tsoron Allah. Kada ku manta wannan hadisin wanda yana arba'una nawawiyya, gidan kowa da wannan littafin. Arba'una hadis. Mawuyaci ne ka samu musulmi a gidansa babu wannan littafi. In ba yi da shi matarsa na da shi ko ɗansa yana amfani da shi a makaranta. Kutuna hadisin da Annabi yake ce ma Abdullahi bin Abbas, manzon Allah yake masa wasiya yace ihfazillaha yahfazuka, yace ya gulam ya kai yaro ka kiyaye Allah, in ka kiyaye Allah to Allah zai kiyaye ka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, a wata riwaya yace amamaka, ka kiyaye Allah zaka samu Allah a gabanka. Babban garkuwa da musulmi yake samu game da sharri na maye ko mai sihiri ko mutumin da yake da irin wannan guba a idonsa, babban garkuwan da mutum yake samu shine ta tsoron Allah. Duk mutumin da ya ji tsoron Allah, wallahi jama'a sihiri bai tasiri a jikinsa. Tsayuwa na biyu, karanta ayoyi na guda biyun nan da suke ƙarshen suratul Baqara. Ya kamata mu kiyaye domin abin da ke faruwa da mutane kenan. Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair, ga alheri mun bar shi, abin da Annabi ya karantar da mu dan shine alheri ko? Mun bar abin da manzon Allah ya karantar da mu, mun koma muna kokari mu shirya wa kanmu dabara yadda zamu kare rayukanmu. Kaga mun yi kuskure. Garkuwa na biyu, ayoyin karshe na suratul Baqara, amana ar-rasulu zuwa karshe. Hadithin yana sahihul Bukhari, hadithi na 5009, hadithin Abdullah Abu Mas'ud al-Ansari, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man qara'a bil ayatayn min akhir suratil Baqara fi laylatin kafatahu, duk wanda ya karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul Baqara a dare sun isar masa, inji manzon Allah. Fa Annabi shi ya faɗa sun isar masa. Kai kuma kana ganin ba su isa ba, kaga alamar raunin imani. Kafa ta fi sun isar masa, in ji manzon Allah. Kuma hadisin yana sahihul Bukhari. Domin haka duk mutumin da yake riƙon amanar rasulu zuwa ƙarshe, a kowane dare yana karanta su waɗannan ayoyi guda biyun, babu yadda za a yi sharrin masihirci ko mutumin da yake da guba a idonsa ya yi tasiri a jikinsa. Allah zai kare shi. Garkuwa na uku, karanta ayatul kursi. Hadisin Abu Huraira, wanda kusan kowa ya san shi, lokacin da wani aljani ya karantar da Abu Huraira, wani barawan aljani ya ce ma Abu Huraira, idza awaita ila firashika, a lokacin da ka koma ga shimfiɗarka, lokacin da za ka kwanta da daddare, faqra ayatul kursi, ka karanta ayatul kursi. Idan ka karanta, in ji wannan aljanin, lam yazal ma'aka minallahi hafizun, ba zai gushe ba ana samun wani mai tsaron jikinka daga wajen Allah Maɗaukaki. Musamman Allah zai turo maka bodyguard wanda zai gadin jikinka. Wala yaqribuka shaytanun, wani aljani ba zai kusance ka ba hatta tusbiha, har gari ya waye. Lokacin da Abu Hurairah ya zo ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, wannan dai mutumin da nake kama shi barawan nan, jiya ga abin da ya karantar da ni, koshin haka ne annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun zaka shaytan. Manzon Allah ya ce ya faɗa ma gaskiya amma kuma shi makareci ne domin ko shaytani ne bi ma'ana aljani ne shi ma amma abin da ya gaya maka gaskiya ne. Domin haka ayatul kursi garkuwa ce ga rayuwar musulmi. Duk wanda yake karanta ayatul kursi a cikin dare babu wani shaytani da zai kusance shi. Wanda hadisin yana sahihul Bukhari hadisi na 5,510. Allah ya sa mu kiyaye. Na hudu yawan ta karanta kul a'udhu bi rabbil falaq da kuma kul a'udhu bi rabbin nas. Wanda Hausawa ke cewa falaki da nasi ko kul a'udhai. A yawan ta karanta kul a'udhai. Uqbatu bin Amir hadisin yana sahih Muslim hadisi na 814 yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace alam tara ayatin unzilatil layla lam yura mithluhunna qat. Baka ga wasu ayoyi da Allah ya saukar a wannan daren ba? Waɗannan ayoyin da Allah ya saukar a wannan daren ba a taɓa saukar da ayoyi irin su ba. Ba a taɓa ba, in ji annabi. Sahih Muslim ingantaccen littafi. Annabi ya ce wannan daren an saukar da wasu ayoyi ba a taɓa saukar da irinsu ba. Wato tun da Allah ya halicci duniya ba a taɓa saukar da irinsu ba. Sai annabi ya ce kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas. Waɗannan surori guda biyu suna da abin mamaki mai ɗimbin yawa. Shi yasa annabi ya ce ba a taɓa saukar da irinsu ba. Alal misali a littafin Abu Dawud da kuma littafin Imam Tirmidhi da al-Imam An-Nasa'i hadisin yana sahihul Kalim shafi na 112. Ukuba da ya bada wancan labarin wanda annabi yake ce masa kaga waɗancan ayoyin da Allah ya saukar a daren nan ba a taɓa saukar da irinsu ba. Ukuba ɗin ya ce amarani Rasulullah manzon Allah sai ya umarce ni ya ce min ba a taɓa saukar da irinsu ba. To sai ya umarce ni an aqra al-mu'awwidhat dubra kulli salatin duk sa'ilin da nayi sallan farilla in karanta su. Annabi ya ce ba a taɓa saukar da irinsu ba. Duk sallah ta farilla in kayi ka karanta mu'awwidhat, in an ce al-mu'awwidhat an hada da kul huwa dan akan sanya ta a ciki sai a kira su al-mu'awwidhat. Na biyu Abdullah ibn Khubayb ya bada labari ya ce farajina fi lailatin mutira, akwai wata rana da daddare a daren ana ruwan sama wa zulmatin shadida ga kuma duhu mai tsanani bayan sallar magariba, wato tsakanin magariba da isha'i a wannan dare aka samu ruwan sama mai tsanani ga duhu mai tsanani ga iska. Na tulubu rasulullahi salli lana, muka tafi neman manzon Allah saboda ya zo ya mana sallah. An tafi neman sa, kowa ya kama gabansa. Kala Abdullah ibn Khubayb ya ce fa adraktuhu, sai na cimma annabi. Da na sami annabi sallallahu alaihi wa sallam hankalina ya tashi saboda tsananin wato iskan da ake. Fa kala sai annabi ya ce kul, ka faɗa. Falam aqul shay'an, ban ce komai ba. Sun kala sai annabi ya ce kul, ka faɗa mai. Falam aqul shay'an, ban faɗi komai ba. Kala sai annabi ya ce kul, ka faɗa. Kun da ya ce ma aqul, wai me zan faɗa ne ya rasulullah. Annabi ya ce kaga wannan ruwa da ake, ga iska, ga duhu, kana cikin razana, to ka karanta kul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini da kuma falaqi da nasi hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marratin. Duk sa'ilin da safiya ta same ka kuma duk sa'ilin da kai yammaci bayan sallar asubahi ka karanta su sau uku, bayan sallar la'asar zuwa magariba ka karanta su sau uku. Sai annabi ya ce masa takfika min kulli shay'in, sun isar maka dukkan komai. Min kulli shay'in, in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam, sun isar maka dukkan komai. Hadisin yana sahihul Jami hadisi na 4902 da kuma sahihul Tirmidhi hadisi na 2829. Kun ga Abdullah ibn Khubayb annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya masa kul huwa falaki da nasi. Idan hankalinsa ya tashi ya karanta su, annabi ya ce sun isar masa dukkan komai. In an ce dukkan komai, kowane irin bala'i, kowace irin fitina sun isar masa. Dan annabi ya yi jama'un abu ya ce min kulli shay'in. Sai ya ce masa sau uku uku bayan sallar asubahi da kuma bayan sallar la'asar. Kun ga bayan kowace sallah annabi ya umarci Uqbah bin Amir ya karanta kul huwa da falaki da nasi sau ɗaya. Abdullahi bin Qubayb, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bayan sallar asubahi, wato da safe da yamma, ka karanta su sau uku uku yadda ya kamata musulmi ya kiyaye su kenan. Sannan ga kuma hadisin da yake sahihul Bukhari, wanda Aisha take bayani, hadisi na 2748, take kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, manzon Allah ya kasance in ya koma ga shimfidarsa zai kwanta da daddare, lokacin da annabi ya zauna akan gado ko akan shimfidan, nafasa fi kafaihi, sai ya hada tafukan hannayensa guda biyu ya tofa kul huwa قل هو الله احد وبالمعوذتين جميعا ده قل هو ده فلق ده ناتي يا كران تاسا cikin hannayensa ya tofa sun yamsahu bihi ma wajahu sai shafa fuskansa wa ma balagat yadahu min jasadihi min jasadihi wato duk inda hannunsa zai iya isa a jikinsa sai annabi ya shafa tace nafafa fi kaffaihi sai ya tofa wannan tofin babu yawo a cikinsa in ya karanta sai ya tofa iskan kawai sai ya shafe jikinsa ba wai yawu zai tofa a cikin hannayen ba. To kaga wannan ya gwada cewa baya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a karanta kul huwa falaki nasi bayan sallah, a karanta su sau uku uku da safe da yamma, sannan kuma gashi an zo kwanciya annabi sai ya hada tafukan hannayensa ya karanta kul huwa da falaki da nasi ya shafe jikinsa. Har ma take cewa a wata riwaya da take sahihul Bukhari da Muslim, tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi, idan rashin lafiya ya samu wani daga cikin iyalinsa, nafasa alaihi bil muawwizati, annabi yana karanta kul huwa da falaki da nasi ya tofa masa. Kun ga annabi ya ce takfika min kulli shay, sun isar maka komai. Don haka kowane irin rashin lafiya idan ya samu iyalin manzon Allah, to annabi yana karanta musu kul huwa falaki nafsi, shi kansa yana karantawa ta ce wa kana yanfusu ala nafsihi, shi ma in rashin lafiya ya same shi manzon Allah yana karanta kul huwa falaki nafsi ya tofa ya shafe jikinsa. Falamma marida maradahu allazi mata fihi, lokacin da annabi ya rashin lafiya na ajali, wato rashin lafiyarsa na ajali, falamma sakula yana karanta kul huwa falaki nasi yana shafa ma jikinsa, amma kuma rashin lafiyar da yayi tsanani jikinsa yayi nauyi baya iya daga hannayensa. Aisha tace ja'altu anfusu alaihi wa amsafuhu bi yadi nafsihi, sai ni nake karantawa, inna karanta sai in tofa masa, amma ba zan shafa jikinsa da hannuna ba, saboda hannayen annabi sun tunawa albarka. Sai ta dauki hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ta shafa jikinsa da shi, tace li annaha kanat a'zama barakatin min yadi, saboda hannun manzon Allah ya fi albarka fiye da hannuna. Sai ta karanta ta tofa masa. Na gaya muku wannan tofin babu yawo a ciki, ka duba an-nihaya fi garib al-hadith wal athar juz'i na 5 shafi na 88. To kafin nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya taho sallar witri, idan ya yi shafa'i a witri, a wani lokaci yana karanta kul huwa falaki nasi, shikenan. Ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinke rayuwar musulmi da kul huwa da falaki da nasi. Safe kul huwa falaki nasi, da rana kul huwa falaki nasi, sallar karshe ta dare witri kai kul huwa falaki nasi, lokacin da ka zo kwanciya ka karanta kul huwa falaki nasi. Zai yi wuya a ce wani masihirci ya same ka da sihiri, kada ku manta kalmar da manzon Allah ya faɗa, ya ce takfika min kulli shay'in, kuma ya ce lam yura misluhunna qat, ba a taɓa ganin ayoyi irin waɗannan ayoyi na falaki da nasi ba. domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga karantar da musulmai wato suriki kul huwa da khalaqi nasi dinnan a duka hali na rayuwarsu. Alal misali, akwai hadisin da Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito, mun karanta shi a wancan mako, yana sahihul jami hadisi na 4902. Abu Sa'id al-Khudri ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu min al-janni wa 'ayn al-insan. Manzon Allah ya kasance yana neman tsari game da aljanni da kuma ido na dan adam. Wato shi kansa annabi yana neman tsarin Allah game da sharrin aljan da kuma sharri na guba da yake idan wasu mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari akan waɗannan abubuwa. Hatta nazalatul mu'awwidhatani, Abu Sa'id al-Khudri yace to sai daga baya Allah ya saukar da falaki da nafi. Falamma nazalat, lokacin da falaki da nafi suka sauko ga manzon Allah, akhadha bihima, da annabi ya rike falaki da nafi, wa taraka ma siwahuma, sai ya bar duwata addu'a sun isar masa. Falaki da nafi, da annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da waɗannan surori guda biyu, ya rike su, ya bar dukkan wata addu'a da yake ina neman tsari. Shi yasa wasu malaman sunna suke cewa babu wata addu'a ta neman tsari wadda manzon Allah ya rike a rayuwarsa in ban da kul a'udhu bi rabbil falaq da kuma kul a'udhu bi rabbin nas. Akwai malamai da yawa wadanda suke tafi akan wannan fahimta, misalin su shine al-Imam Tahawi. Abdullah ibn Hudayf ya ci gaba da cewa hadisin yana sahihul jami, hadisi na 4396. Shi ne fa wanda ya bada labarin ya fita neman annabi za a yi sallah, annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta da shi cewa ka riƙi kul huwa da falaki da nasi, kana yin su sau uku da safe, sau uku da yamma, sun isar maka dukan komai. To Abdullah ibn Hubayb din nan a wata riwaya, wani labarin da ya bayar, yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas, waɗannan surori guda biyu, ma ta'awwaza an-nasu bi afdala minhuma, mutane ba za su taɓa samun tsari, ba za su taɓa neman tsari da wani abu su samu tsaron Allah ba irin karanta waɗannan surori guda biyu. Wato babu addu'ar da mutum zai yi ya samu tsaron Allah irin karanta kul a'udhu bi rabbil falaq da kuma kul a'udhu bi rabbin nas, ma ta'awwaza an-nasu bi afdala minhuma. Wata riwaya ma annabi ya ce ma ta'awwaza muta'awwizun bi mislihima, babu wani mai neman tsari da zai nemi tsarin Allah ta aikata wani abu wanda ya fi karanta kul a'udhu bi rabbil falaq da kuma kul a'udhu bi rabbin nas. Don haka Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafinsa Bada'i'ul Fawa'id a mujallad na biyu shafi na 199, Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya ce inna hataini surataini, waɗannan surori guda biyu, falaki da nasi, la yastaghni anhuma ahadun qat, babu wani mutum da zai wadatu da su har abada, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike su, babu wanda zai ce rayuwarsa baya bukatan falaki da nasi, babu shi. Fa inna lahum ta'siran, Ibn al-Qayyim yace domin waɗannan surori guda biyu suna da wani irin tasiri khasan na musamman, suna da wani irin tasiri na musamman fi daf'i sihiri, ta wajen tunkuɗa sihiri, abinda ake ce ma jifa da kalmar Hausa, kaji an ce an jefowa ne ko an sa masa hannu ko an masa sannu, wannan dukkan nau'i ne na sihiri, hatta maita sihiri ne. To dukkan wani abu da ya danganci sihiri, idan mutum ya rike kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas, wallahi babu yadda za a yi sihiri ya kama shi, bai yiwuwa. Ko da masihirtan duniyan nan za su haɗu, za su iya cin nasara a kansa. Yace wal aini, da guban ido, suna maganin guban ido, wasa'irul shurur, Ibn al-Qayyim yace da sauran nau'ukan sharruka da dama. Zan ba ku labarin wani doctor, Dr. Ahmad ya bani wannan labari duk da hisaci uku ba. Yace ne akwai wani mutum matsafi a garin su, matsafi ne mutumin tsafi na gaske, don haka duk garin ana tsoron sa. wato idan arma ya auku tsakaninka da shi, to yana masu hiri nan take wanda zaka shafa al'auran ka sai ka je ka shafa wandan ka ji babu al'aura, matukar adawa ta shiga tsakaninka da shi, koko ya zan bayi kaunar ka, to in ya masu hiri sai ya raba ka da al'aura, ya tada na hankali ainu. Saboda haka a ƙauyen ana tsoron shi ainu. Ranar shi wannan dakto da ya koma gida aka zauna ana magana, sai aka ce kaga wannan mutumin wanda yake zuwa, mutum ne wanda ya gwanance ya kware ta wajen sihiri, matukar mutumin nan ya zamanto bai kaunanka, to yana iya maka magani nan take ka shafa wandan ka rasa al'aura, inda ake cewa shafi milera ko? Sai ya ce wallahi ƙarya ne. Suka ce an hafa dokto, ya ce ai na rantsa muku na ce wallahi ƙarya yake. To wani na zaune yana isowa sai ya ce wane barka da zuwa, muna ba wa dokto labarinka, sai ya ce wai kai makaryaci ne, ya ce haka dokto ya faɗa, sai dokto ya ce ya sun gaya min, sai na ce wallahi ƙarya kake. To amma idan gaskiya kake ina son ka raba da al'aura ta yanzu. Sai ya dan matsa ya takura wuri guda ya sa hannu a aljihu ya yi ta motsi dai, dokto yana nan zaune, ita har yanzu ni dai yana jin al'aura ta. Yayi yayi abin ya gagara, sai ya yi tsaki ya yi kwafa ya juya ya bargun, kunya ta kama shi. Bayan ya tafi suka yi ta mamaki domin duk garin tsoronsa ake. Sai ya ce musu yanzu za ku yi ta mamakin me na yi ko? Suka ce i, ya ce wallahi babu abin da na yi illa yarda da maganar Annabi Muhammad. Annabi ya ce duk mutumin da yake karanta qul huwa falaki nasi bayan sallar farilla mai sihiri bai kama shi. Ni kuna yi sallar asubahi yau, na karanta. Bayan azahar, na karanta. Bayan la'asar, na karanta. A ce wannan matsafi ya same ni? Sai ba zai yiwu ba. Ya tafi ya dawo, ya kuma abin ya gagara, wato ya koma gida ya ƙara tsatsugar da kyau. To dalilin kunyatar wannan mutumin kenan. Na'am ta yiwu ka ce ai akwai da dama waɗanda suke karanta qul huwa falaki nasi dinnan, amma kuma ana samun sihiri yana kama su, babu shakka haka na faruwa. Za ka ga musulmi yana salla amma kuma in an yi sihiri sai ya kama shi. Ibn al-Qayyim ya bada amsar wannan magana cikin Zadul Ma'ad mujallal na 4 shafi na 36. Ibn al-Qayyim ya ce la yunkiru adama intifa'i katirin min al-marda bi tibbin nabawiyya, babu mutum mai hankali wanda zai musanta cewa likitanci na manzon Allah, domin addu'a wadda Annabi ya karantar wani nau'i ne na aikin likita. Yace to duk mutumin da yake da hankali ba zai musanta cewa addu'ar manzon Allah tana tasiri ba. Yace to amma fa innahu yantafi'u bihi man talaqahu bil qabul wal iman, waye wanda addu'ar Annabi take amfana? Sai yace wanda addu'ar manzon Allah take amfana sa shine wanda ya karbi addu'an kuma yayi imani da ita. Yace ai ka lura Qur'ani baki ɗayan sa Allah ya gaya mana shifa'un lima fi sudur, magani ne game da cututtukan kiraza. Sai yace to amma Qur'anin nan duk da yake Allah ya ce mana magani ne, in lam yutalaqa hadha talaqi lam yahsul bihi shifa'u sudur, idan ba a yarda da Qur'anin ba, an dai yarda littafin Allah ne ana karanta shi amma kuma ba a yi imani da shi ba, saboda haka abubuwan da suke ciki ba a yarda da su ba. Sai ce lam yahsul bihi shifa'u sudur, ba za a samu warakan zukata din ba. Za ka ga mutum yana karatun Qur'ani amma yana fasikanci, me yasa? Saboda Qur'anin da yake karantawa bai yi imani da shi ba, da ya yi imani da shi babu shakka da ya hana shi fasikanci. Sai ce min adwa'i habbal, abinda Allah ya faɗa mana a cikin Qur'ani yace wani nazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin, amma Allah bai tsaya ba sai yace wa la yazidu zalimin illa khasara. Muna saukarwa da qur'ani, qur'anin nan cikin sa akwai magani inji Allah, kuma rahama ce ga masu imani, rahama ce ga masu imani. Ku lura da wannan kalma, akwai magani a qur'ani, kuma rahama ce, rahama ne qur'ani, amma ga masu imani. Kaga sai wanda ya imani wannan shine qur'ani ke zama rahama gare shi, ya zama magani gare shi. To sai Allah ya ce wala yazidu zalimin, qur'ani karanta shi baya kara ma azzalimai komai illa kasara, sai dadin lalacewa. Kaga mutum ya karanta qur'ani amma bai tsare shi ba, saboda bai yi imani da shi ba. Don haka Ibn al-Qayyim ya ce fatibbun nabawiyya ko tibbun nubuwa la yunasibu illa al-abdan at-tayyiba wal-qulub al-hayya, magunguna da suke cikin Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah ba sa aiki ga kowa, ba sa dacewa ga wani sai mutumin da yake da jiki da kuma zuciya mai rai. Wanda yake da matacciyar zuciya ko da yake da jiki matacce, wannan Qur'ani bai wadatar da shi. Hakanan addu'o'in da suka zo cikin sunna. Sai yace fa adamu intifa'i ba'dun nasi birruqan nabawiyya, abinda yasa wasu mutane ko sun yi addu'o'i waɗanda Annabi ya karantar ba sa amfanar musu, yace la yadullu zalika ala qusuri fi hada, farko dan wannan addu'a ba ta wadatar da su ba, baya gane cewa akwai gazawa cikin addu'o'in. Wa innama yadullu ala khabath at-tabi'a wa fasad al-mahalli wa adam at-talaqqi bil qabul, idan har mutun yayi amfani da karantarwar Annabi, ya karanta qul huwa falaqi nasi, kaga bai yi masa magani ba, to karka dauka akwai illa ne cikin maganin, ba kamar maganin bature bane. Akwai jabu ko wanda nafda suke fada a kai, to ba kamar magani ne na bature ba. In Annabi ya ce wannan abin magani ne, to ka tabbata magani ne. In ka karanta ka ga bai yi maka aiki ba, to karka dubi na kasu a jikin maganin, sai ya ce ka duba na kasu a jikinka. Ya ce ya gwada cewa kana da batacciyar tabi'a, qur'anin koko addu'an da Annabi ya karantar bai samu mahallin da ya dace da shi ba, baka karbi abin da manzon Allah ya karantar ba kyakkyawan karba da kuma imani, shi yasa ko ka karanta ba zai maka ba. Ibn al-Qayyim ya ce fal man fa'atu min ar-ruqa takunu bi hasabi quwwati imani qa'ilaha, amfani da ake samu ta wajen addu'a na tofi yana kasancewa ne gurgurdan karfin imanin mai fada. Don haka yasa idan wani zai yi ma wani tofi, to wanda zai yi tofin ana bukatan ya zamanto yana da karfin imani. Amma an tafi wani wajen mutumin da imaninsa bai tabbata ba, aka ce yayi tofi ga wani mara lafiya, sai ya karanta qur'anin bai samu sauki ba, da yawa zaka ga majinyata waɗanda aljannu sun buge, an tafi gurin malami ya karanta qur'ani sun ki warkewa, saboda malamin da yake karanta qur'ani shi kansa tukuna bai samu nutsuwa ba. Yaushe wannan addu'a zai yi tasiri a jikin wancan? Tawassuli ne, ana tawassuli da qur'ani, ana la'akari da mutumin da zai karanta qur'ani din. Ibn al-Qayyim ya bada misali, yace karka yi tamanin qul huwa falaqi nasi sune kadai maganin, a'a fa inna hasilahum su makami ne, qul huwa falaqi nasi makami ne, garkuwa ne. Sai yace to amma fa inna wasilahu bi daribihi, koda a ce makami ne ba za su yi aiki ba, matukar wanda zai yi amfani da su ba yi da karfi. Misali a ce ga takobi nan, ya bada misali ya ce fa in kana da yadu qawiyya, a ce ga takobi nan, takobin nan mai karfi kuma mai kaifi, wanda inda kake karantawa ana duba karfin imanin ka, shikenan matukar kana da imani ka dauki qul huwa falaqi nasi, to sun ishe ka. Fa alal muslimu allazi la yantafi'u bi ruqa, sai Ibn al-Qayyim ya ce to ina ba da shawara, duk musulmi wanda ya karanta addu'o'in Annabi Muhammad, addu'o'i da ake tofi da su, da ya karanta ba su yi masa magani ba, to shawarar da nake ba shi an yajtahida bitaqwiyati imanihi, ya yi kokari ya karfafa imaninsa, domin illa tana tare da shi. Ka duba Zadul Ma'ad mujallal na 4 shafi na 36. Musulmai da dama suna karanta qul huwa falaqi nasi sagara na yamma, amma duk da haka nan zaka ga ba su kubuta ba. Me yasa? akwai dalilai da dama. Da farko za ka samu raunin imani, musulmi ne ya karanta ta amma kuma ba shi da ƙarfin imani a kai, yana karantawa da shakka. Duk mutumin da yake karanta ayar Qur'ani da shakka, ayar nan ba ta yi masa tasiri. Na biyu, ko da babu shakka, ya raba zuciyarsa kashi biyu. Kashi guda ya ba da ita ga boka, kashi guda ya ba da ita ga addu'o'in manzon Allah. Kada ku manta karatu da muka yi jiya. Wanda duk ya aikata wani aiki ga Allah, a cikin aikin aka samu ya yi ma Allah tarayya, to Allah madaukaki sai ya bar shi ga wancan abin da ya yi tarayya da shi. Domin haka duk musulmin da ya kasa zuciyarsa kashi biyu, kashi guda na yarda da qul huwa falaki na ce amma anya ko za su isar mana, dole sai mun hada fa da gurayen nan. To na'am, ka hada da guraye kuma ga qul huwa falaki na ce. Tunda an samu biyu, sai Allah ya kyale maka guda. Bai kamata a ce biyu ke aiki a jikinka ba. Kada ku manta Allah yana da tsananin kishi. Bayi karban ibada ce wanda aka ware, aka keɓe shi akan wannan ibada. Shi kadai. Saboda haka tunda ka yarda da addu'o'in da manzon Allah ya faɗa, annabi ne ya ce wanda ya karanta qul huwa falaki na ce da safe sau uku da yamma sau uku, takfika min kulli shay'in, sun isar maka komai. Ka yarda? Na yarda. To me kuma nan tawakkali da wani abu? Ka ce yanzu ba mu iya zama sai mun nemi dafa'u. Kun san abin da ake ce ma dafa'u ko garkuwa? Dole sai da dafa'u. A je gurin malamai, gafarta mala ina neman ka bani abin da zan yi tsare jikina da shi. Qul huwa falaki na ce annabi ya ce su isar maka komai, sai ka ce a'a ba su isa ba, sai mun nemi garkuwa. Shin ya za a yi qul huwa falaki na ce su yi ma tasiri? Yana da kyau ku gane. Matuƙar ka yarda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to ba ka haɗa maganarsa da maganar wani mutum. Akwai wani littafi musamman da Ibnul Qayyim ya yi, sunansa Tafsirul Mu'awwidhataini. Ya yi littafin ne kawai akan qul a'udhu bi rabbil falaki da kuma qul a'udhu bi rabbin nas. Saboda albarkan da ke cikin waɗannan surori guda biyu, ya rubuta littafi musamman. Haka nan ka duba Ma'arijul Qubul, littafin Al-Hakami a mujallar na farko shafi na 339, ya danganta fasarar wannan aya ga Abdullah ibn Abbas, wanda malaman suna da dama irin tafsirin Al-Imam Al-Qurtubi. In ka duba za ka gani. Al-Kalbi yake ba da labari, yake a zamanin Annabi Muhammad, akwai mutane da suke da irin wannan guba a idanunsu. To ka san yau da gobe mutum yana iya gane cewa yana da wannan guban, kuma guban tana iya zama da yawa a jikin mutum, kuma tana iya zama kaɗan. Misali, yau ka kallaci wani abu, sai ka yi masa tasiri, ka yi masa illa, ka yi masa lahani. Gobe da ka kallaci wani abu shi ma ka yi masa lahani, ka ga yau da gobe mutum zai iya gane cewa a jikinsa akwai wannan guba. To Larabawa, lokacin da manzon Allah ya bayyana, suna ta neman yadda za a yi su ga cewa sun kashe annabi. To amma sun sani idan sun zo da takobi kai tsaye suka tsare annabi, abin zai zamanto faɗa, zai kawo dalilin faɗa na kabilanci, domin suna da kabilanci ainu. Don haka suna gudun abin da duk zai iya haddasa fitina tsakaninsu. Suna son su kashe annabi kisa ta ɓoye. Don haka sai suka nemi wani mutum wanda sananne ne, yana da irin wannan guba a idonsa. Kana rajulun min al-arabi, ya wato daga cikin Larabawa, inji Al-Kalbi yake ba da labari, yace yamkufu yawmayni al-thalathata la ya'kul, yakan zauna kwana biyu zuwa uku bai ci komai ba. In yana so yayi illa ma abu da yake ya gane cewa yana da wannan guba a idonsa, to sai ya zamanto masharranci, a tabibi ne. Tunda ya gane yana da guban, kuma kun san ba kowane irin kallo ne mutum in yayi yake lahani ma abin da ya kalla ba, sai ya kallace shi kallo na sha'awa da kuma hasada. To sai ya yi kwana biyu ko kwana uku bai ci komai ba, in yana so ya yi ta'adi kenan. A rana ta hudu, in ya buɗe ƙofa, in ji Al-Kalbi ya ce sun mai yarfa'u janiba khaba'ihi, zai ɗan buɗe tantinsa ɗan gefe kaɗan zai buɗe. Idan ya ɗan buɗe, wato aka yi dace kuma raƙumanka sun zo wucewa, ya kalli garken raƙumanka ya ce fatamurru bihi al-ibl fa yaqul, kaga yana kallon raƙumi da yake ya kwana uku bai ci abinci ba, zai yi sha'awar nama ko? فيقول فيه لم أرك اليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذه واي بل تبغن راقميكو أواكي إن وطن نمبا فبدا ينوى تاكامش ينا شعوى النامى to yana kallon raƙumin nan fa ma tafadu illa kalila suna dan matsawa hatta yasquta minha faifatun zaka ga suna tafaduwa ba guda ɗaya ba da zarar sun wuce wannan tantin nasa to zaka ga awakanka ko kuma raƙumanka suna tafaduwa ya kashe su to sai fasaha lal kufar hadha rajul sai kafirai suka je gurin wannan mutum suka ce to kai dai mun san ka kana da wannan guba kuma har kana iya illa to muna buƙatar ka suka ce suka je gunsa an yusiba rasulullahi bil ain suna buƙatar shi ya cutar da manzon Allah da idon sa wa yaf'alu bihi kafilihi fi ghairihi ya cutar da manzon Allah ya halaka shi kamar yadda yake halaka abubuwa shine sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa irin wannan kallo amma duk da haka nan kallon sa bai tasiri wajen manzon Allah ba فأقام الله رسوله وحفظه الله يعطر من ذنسا يا كيا يشي وانده وانا هنا ده ده جتكين فسارا ده ما لما سنة سكيه جميدة دليل سو كان آية تهم سنة ده تسورة القلم وشاء الله يكتوا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وانا ده سكا كافرتا سن كسا سكاير ده كيدا إذا نوسو إن جاء الله الله يكباش العباري دنبي سعبين ده سكا قل لا مسبع sun kusa su kada kai da idanunsu nan ma sami zikira lokacin suke jin wa'azi suna jin qur'ani hasada ta kama su Allah ya baka daukaka to wannan hasadin ta sa suke son su hallaka ka wa yaquluna innahu majnun suna cewa innahu la majnun ai sababe ne wato lokacin da suka gwada ba su ci nasara ba kenan wata riwaya aka ce ba wannan mutum shi kadai bane larabawa sun taro irin su ne da yawa akwai larabawa da dama wadanda suke da irin wannan guba a idanunsu kuma sun shahara suka kira su wanda cikin waɗannan masu irin wannan guba a idanunsu akwai mutum guda wanda shi ma saboda ƙarfin wannan guban da yake idonsa yakan ɗauki kwana biyu ko uku haka bai ci abinci ba a rana ta uku idan ya buɗe ƙofarsa to sai ya kira bawan shi sai ya ce ɗauko mana wuƙa maza don za mu ci nama yanzu domin duk garken da ya zo wucewa in ya kalli garken to zai kada dabba ya ce dauko wuka kamata kuma an riga an san shi da suka zo suka gwada ga annabi ba su ci nasara ba ya zuka cewa haka ko ba ku sani ba yana kula majin wannan haka babbe ne irin wannan guba namu bai illa mataɓaɓɓen mutum Allah ya kare annabinsa shin da me annabi ya dogara nan zaka ce ai annabi Allah ya kare shi yana son ka koma ma hadisin Abu Sa'idin al-Khudri Abu Sa'idin al-Khudri yace kana rasulullahi yata'awwazu min al-jann wa ayn al-insan hatta nazalat al-mu'awwizatayn annabi ya kasance yana neman tsarin Allah game da sharrin aljani ko kuma idan dan adam har sai lokacin da Allah ya saukar masa da falaki da nati falamma nazalat lokacin da suka sauko akhadha bihima wa taraka ma siwahuma sai annabi ya rike su bai rike ya bar duk wata addu'a manzon Allah ya rike falaki da nati kaga abinda annabi ya rike kenan yake yi kuma Allah ya kare shi domin haka matukar ka rike abinda manzon Allah ya rike Allah madaukaki zai baka wato kariya to bayan ga falaki da nace waɗannan abubuwa da muka karanta duk suna cikin Qur'ani mun yi magana akan amanar rasuli zuwa karshe da kuma ayatul kursi da kul huwa falaki nace tasashin addu'o'i kuma da suka zo daga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisin da yake cikin sahihul bukhari hadisi na 2371 an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullah ibn abbas qala abdullah ibn abbas yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yu'awwizu al-hasan wal husayn annabi ya kasance yana nema mu hasan da husayn tsarin allah wadannan jikokinsa kamar yadda kake gani wani saboda ya sama ma ƴaƴansa tsaro sai ya rataya musu laya a wuya shi abinda annabi yake ma jikokinsa dinnan addu'a ne ku lura da kyau wa yaqulu yana cewa inna abakuma kana yu'awwizu bihima isma'ila wa ishaq idan annabi ya musu wannan addu'a sai ya ce musu kakanku annabi ibrahim ya rike wannan addu'an da nake muku ita addu'an nan annabi Ibrahim ya rike yake ma ƴaƴansa guda biyu annabi Isma'il da annabi Ishaq ya karanta ya tofa musu a'udhu bi kalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin wa hammatin shikenan abinda manzo Allah yake karanta ma Hassan da Husaini kuma ku ji abin da yake faɗa yace wannan abin da nake karanta muku annabi Ibrahim shi yake karanta ma ƴaƴansa guda biyu annabi Isma'il da annabi Ishaq kada mu manta jama'a inna khairal hadiyi hadiyu Muhammad babu shari'a da tafi ta manzon Allah annabi ya fi mu sanin sharri yace abinda annabi Ibrahim yake karanta ma ƴaƴansa kenan ya tofa musu a'udhu bi kalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin lammatin ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku game da sharrin dukkan wani aljali da dukkan wato wani abin da ake camfin sa wa min kulli aynin lammatin da kuma dukkan wani ido da ake zargin sa wato ido da yake da wannan guba duk mutumin da yake karanta ma ƴaƴansa ya tofa musu da daddare lokacin da za su kwanta idan sun yi wayo ya karantar da su yace ku rika yin wannan addu'a idan ba su yi wayo ba to sai ya rika karantawa yana tofa musu babu abin da zai samu waɗannan yara insha Allah me yasa saboda ya dogara da addu'ar annabi Muhammad wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah ya isar masa ba wai ina cewa ku bar layu bane za mu kawo bajin su wa an khawla binti Hakim as-Salamiyya an karbo daga Khawla binti Hakim ita ma sahabiya ce qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah yana cewa man nazala manzilan duk wanda ya sauka wani masauki ka ita wani gari kana tafiya lokacin da ka sauka a wani gida duk inda ka sauka sun makala sai ka ce a'udhu bi kalimati llahi tammati min kulli min sharri ma khalaqa a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku game da sharrin abinda Allah ya halitta duk abinda Allah ya halicce shi to ina neman tsarin Allah game da wannan abin annabi ya ce duk mutumin da ya sauka a wani guri ya faɗi wannan kalma lam yadurruhu shay'un ba abinda zai cuce shi a wannan gurin hatta yartahila min manzilihi zalika har sai ya bar wannan gurin inji manzon Allah lam yadurruhu shay'un ba abinda zai cuce shi hatta yartahila min manzilihi zalika har sai ya tashi daga wannan ya kaura sai lokacin da ya bar wannan gurin hadisin yana sahih muslim hadisi na 2708 a ce za ka yi tafiya ka yi wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu abin da zai cutar da kai sannan na shida hadisin sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda sayyidina Usman yana cikin khulafa'ur rashidin wanda annabi yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku riƙe tafarkina da kuma tafarkin su qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce inji sayyidina Usman hadisin yana sahih ibn majah hadisi na 3120 manzon Allah ya ce man qala fi awwali yawmihi aw fi awwali laylatihi a farkon wuni bayan sallar asubahi kafin rana ta fito ko a ƙarshen wuni shine farkon dare bayan sallar la'asar kusa da faduwar rana annabi ya ce wanda ya faɗi wannan addu'a sau ɗaya ay sau uku بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات ده sunan Allah wanda babu wani abu da yake cutarwa matukar an kira sunan Ubangiji matukar an dogara da sunan Allah ba abin da zai cutar da mutum nan kasa ko kuma a sama وهو السميع العليم kuma shi Allah nan mai ji ne masani in ka faɗi wannan addu'a sau uku annabi yace lam yadurruhu shay'un fi zalika al-yawm a wannan yini ba abin da zai cutar da kai aw fi tilkal layla in ko ka faɗa da yamma ba abin da zai cutar da kai a wannan dare har gari ya waye inji manzon Allah ku duba garkuwa addu'o'i rigakafi daga karantarwa annabi Muhammad. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم كفدا فوكو ان كان فدا فوكو النبي يجي اند سافه ني تو او ني ني با ابين ذا تشوتر دكاي اند يمبا ني تو او نان دري با ابين ذا تشوتر دكاي ادوئي غا سنن نو اوكا ن ذكري دبن دبن عند ان كدوب زاد المعاد المجلد نفر شافي 169 ابن القيم يجي من جرب هذه الدعوات wanda ya gwada waɗannan addu'o'in na annabi kaje ka gwada wal uwazi wanda ya gwada waɗannan addu'o'i da kuma neman tsari arafa miqdar manfa'atiha zai san kimar amfanin su wa shiddatul hajati ilaiha da kuma tsananin buƙatar da kowane musulmi ke gare su wa hiya waɗannan addu'o'in na annabi tanna'u usul atharil a'ini su suke kare isowar guban mutumin da yake da irin wannan cuta a idonsa duk wanda yake da irin wannan guba a idonsa in ya kalle ka matukar ka rike irin waɗannan addu'o'i na manzon Allah to wallahi guban sa bai cutar da kai wa tadfa'uhu ba'da wusulihi ko da guban ya iso jikinka waɗannan addu'o'i da kai ka fama wa jikinka garkuwa za su tunkuɗe su mayar da wannan guba ga wanda ya turo su ga wanda ya turo ta don haka yasa mu koma ga addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ne za mu samu waraka nan ne za mu samu garkuwa nan ne za mu samu dafa'u kamar yadda Hausawa ke faɗa duk mutumin da ya dogara da abinda Allah ya faɗa da kuma abinda manzon Allah ya karantar wannan mutumin ba zai taɓe ba a duniya bare kuma kiyama in za ka fita gida akwai addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi bismillahi yayin za ka shiga gida bismillahi توكلت على الله لوكتين ذاك في تكينا ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أدل أو أدل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي لوكتين ذاك في تكينا الدعاء كتش بسم الله دسونا الله توكلت على الله نادو قرق الله ولا حول ولا قوة إلا بالله babu karfi babu dabara ta dan adam da take iya kare rayuwar dan adam face iko na Allah sai dai karfin Allah da dabararsa ka faɗi wannan kalma lokacin da zaka fita daga gidanka sai ka ce ya Allah ina neman tsarin ka a wannan fita da zan yi kada in cutar da wani kada in batar da wani ko wani ya batar da ni kada in zame ko in zamar da wani kada in cutar ko wani ya cutar da ni kada in jahilci wani ko a jahilce ni ya Allah ka sa in dawo gida lafiya sai ka fita wannan fita da kai Allah madaukaki zai kare ka har ka dawo lokacin da ka dawo zaka shiga gida sai ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna da sunan Allah muka fita da sunan Allah muka shiga kuma ga ubangijin muka dogara don Allah ka gaya mai yadda za a yi Allah ya kyale wani ya cutar da kai fitanka addu'a shigowanka addu'a da safe addu'a da rana addu'a da dare addu'a kuma annabi ya faɗa ya ce duk mutumin da ya dogara da waɗannan to sai ya san masa ka kuma yarda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka nan ka dogara da su duk sihirin mai sihiri wallahi bai iya cutar da kai za ka saka kaya akwai addu'ansa za ka shiga bayan gida bismillah ko ka yi bismillah lokacin da za ka shiga Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith aljanin da ke bayan gida ba zai iya cutar da kai ba don annabi ya ce abinda yake zama sutura yake iya tsare idon aljani kar ya ga jikin mutum shine bismillahi matukar baka ce bismillahi ba in ka shiga makewayi in ka tuɓa kaya lokacin da ka tuɓa kaya aljani yana ganin tsiraicinka amma da zaran ka ce bismillahi lokacin da zaka shiga bayan gida ka rufe idonka bai iya ganinka zan ganin al'auranka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ka shigo gida in kana bukatar sallah nan ma akwai addu'anta misali hadisin Abu Hurairah yana cikin as-sahiha hadisi na 1323 annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhalta manzilaka lokacin da ka shiga gida fa salli rak'atayn kana shiga kai sallah rak'a biyu a kowane lokaci ne ina ce yanzu an yi sallar asar eh ana cewa ba a sallah bayan sallar asar ko to wannan nafilan bata shafi wannan hali ba duk sa'ilin da ka shiga gidanka in dai zaka shiga gida ka dawo to wannan lokaci kana shiga ba a san ka zauna ka ɗebi ruwa ka yi alwala ka yi sallah raka'a biyu manzon Allah yake tanna anuka madkhalasu waɗannan rakawoyi da biyu da ka yi za su kare ka daga muguwar shigowa, don haka har ka fita daga wannan gida ba za ka ga abin da zai bata maka rai ba, wato ba abin da zai cutar da kai. Abin da ake nufi kenan, abin da manzo Allah yake nufi da za su kare ka daga muguwar shiga, muguwar shiga. Manzo Allah yake fari za ka rasta min manzilika, lokacin da za ka fita daga gida ka gama kimtsawa da safe, za ka tafi aiki ko kuma za ka yi tafiya, duk sa'ilin da za ka fita manzo Allah yake fa salli rak'atayn sai ka yi sallah rak'a biyu. Waɗannan rakawoyi guda biyu tanna ahluka mukhrajat su'i, za su kare ka daga muguwar fita, don haka wannan fita da za ka yi babu abin da zai cutar da kai har ka dawo insha Allah. Kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'o'i, kuma ya karantar da mu salloli waɗanda za mu yi mu samu biyan bukata, ba kamar salatul haja da wani malami ke tambaya akan ta jiya ba. Salatul haja babu shakka akwai hadisinta, yana cikin littafin Imam Tirmidhi da kuma Ibn Majah, amma sallar ƙarya ce. Ka duba as-sunan wal mubtadi'a wanda ana samun su da yawa, shafi na 126, akwai wani littafi da ake kiransa Bughyatul Mutatawwi fi salati at-tatawwu, yana da kyau mu samu wannan littafin. Yayi magana akan dukkan wani wata salla na nafila, ka duba shafi na 177. Wannan sallar salatul haja bid'a ce, da takhrij at-targhib mujallal na farko shafi na 242, da da'if ibn majah hadisi na 293, da da'if al-jami' hadisi na 2809. Malamai sun ce wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba. Kun ga duka wani abun da ya inganta daga annabi, malamai sun tabbatar mana shi. Wallahi babu wani addini mai tsari irin addinin musulunci, domin yana da tarihinsa tun daga wannan zamanin har zuwa ga manzon Allah. Malamai sun yi kokari sun tace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, sun tabbatar mana hadisai da suke gaskiya, sun tabbatar mana hadisai waɗanda suke ƙarya. Kuma kun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya maka ƙarya da gangan to ya yi tanadin mazauninsa a wuta tun daga nan duniya. Don haka yasa wajibi ne mu dogara da hadisai ingantattu, mu nisanci dukkan wani hadisi da malamai suke tsawatarwa a kansa. Ita wannan sallah da ake kiranta salatul haja, an ce wai Abdullahi ibn Abi Aufa shi ya ruwaito, wai annabi ya ce man kanat lahu hajatun ila Allah, wanda yake da wata bukata wajen Allah, au ila ahadin min bani Adam, ko kuwa wanda yake da wata bukata ga wani cikin yan Adam. Kana da wata bukata mai yiwuwa, kana son ganin gwamna ko shugaban kasa ko minista ko chairman ko na karamar hukuma, ko kana son ka ga wani saboda samun alfarma. Annabi ya ce wanda yake da bukata wajen Allah ko yake da bukata wajen wani dan cikin yan Adam, yadda hadisin yake magana kenan, wai sai annabi ya ce falyatawabba, sai mutum ya yi alwala, falyusinu alwudu'a, ya kyautata alwalan, ثم ليصلي ركعتين يصلى ركعة بيو ثم ليثني على الله سنن يدي الله وليصلي على النبي يي صلاتي مع النبي صلى الله عليه وسلم يدي الله يي صلاتي مع النبي ثم ليقول سنن سيتي لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ربنا حاجة إلا قضيتها ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته أذكر وايريت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين متنسيت لا إله إلا الله الحليم الكريم باب أبي موتافة شيء الله الله ميحكوليني كيركي sarki ya tabbata ga Allah subhanallah rabbil arshil azim, sarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi mai girma, alhamdulillah rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika, ina roƙonka ya Allah ka bani wajiban rahmarka, wa aza'ima maghfiratika, da kuma manyan gafaranka, wal ganimata min kulli birrin, ka bani wato ganima wadata game da dukkan wani hali na kirki, wa salamata min kulli ismin, da kubuta daga dukkan wani laifi. Sannan ka ce la tadali zamban illa gafarta, kada ka bar min wani laifi face ka yafe min, wala hamman illa farajta, kar ka bar wani da wata damuwa gare ni ya Allah face ka yaye min ita, wala hajatan hiya laka ridan illa qadaytaha ya arhamar rahimin, sannan kada ka bar min wata bukata matukar akwai yardanka cikin wannan bukata face ka biya min ita ya arhamar rahimin, wato ya mafi jinkan masu jinkai. Kaga dai yadda lamarin hadisi yake, amma duk da haka nan ƙarya ne.
akwai wata riwaya ma tana cikin da'ifa wanda ake cewa wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata min an-nar, zaka ji malamai suna karanta wannan addu'a cikin witri al-qunut, suna karanta addu'an kuma gaba ɗaya addu'an bai inganta daga manzon Allah ba. Ka duba da'ifa hadisi na 2908. Babu shakka lafazin wannan hadisin, lafazin addu'an yana da kyau ta wani gefe, amma akwai inda ba shi da kyau. Da dama malamai da suke yin al-qunut a witri ba su sani ba, domin za ka ce la tada'alana fi maqamina haza, ban tanko kun taba ji ba, la tada'alana fi maqamina haza, ya Allah kar ka bar mana a inda muke tsaye din nan, kada ka bar mana wani zunubi face ka yafe, wata damuwa face ka yaye, wata bukata face ka biya. Malamai suka ce kayi ma Allah sharadi kai ne wa, la tada'alana fi maqamina haza, ya Allah kar ka bar mana wata damuwa a take a nan inda muke. Wane kai da kai saba ta ya wuce kima. Aduba litahi la yakana fa du'a ul qunut na Bakar bin Abdullah Abu Zaid da litatafa al qunut da malamai suka yi. Amma sauran lafazan addu'a suna da kyau, kamar misali inda mutum yake cewa as'aluka mujibati rahmatika wa azaima magfiratika wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin, malamai sun ce dan mutum yayi amfani da waɗannan lafazza babu laifi. Amma in ka ɗauki wannan addu'a ka yi amfani da ita abinda ake ce ma salatul haja, nan kuma ta ɓaci, saboda ka yi addu'an cikin sallar ma da take bid'a ce, sallar kanta bid'a ce, sannan kuma abinda aka yi cikinta don haka ɓatacce ne. Yaya kenan za mu yi idan muna da bukata a wajen Allah? Tun daga shi an ce salatul haja dai ba ta da asali ko? To in kana da bukata wajen Allah, akwai addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi, kuma akwai abin da ma za ka yi, ba sai ka yi addu'an ba Allah zai biya maka. Bari in ba ku misali hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda yake sahihu Tirmidhi mujallal na farko shafi na 147, hadisin Qudusi wanda Allah madaukake yake cewa ya bani Adam, ya kai dan Adam, ya kai dan Adam, irka li min awwali naharika arba'a raka'atin, a farkon wuninka ka yi ne raka'a hudu kawai, inji Allah. Ya kai dan Adam, a farkon wuninka, a farkon wuni malamai sun ce bayan rana ta daga kenan shine walha, ka yi ne raka'a hudu. In ka yi ne raka'a hudu akufka, Allah madaukake ya ce akufka akhirahu, zan isar maka karshen wunin. Malamai suka ce abin da ake nufi da zan isar maka karshen wunin, duk wata buƙatarka Allah zai isar maka, don haka ba ce ka wahal da kanka ba, kana cewa ina neman kuɗi ko ina neman aure ko ina da buƙata ta lafiya, ba ce ka faɗa wa Allah ba, Allah ya san ka, ya san damuwarka. Abin da yake so ka yi masa raka'a huɗu da safe, in ka yi niyyarka ka yi na filfilu ga Allah ta walha, to ka bar ma Allah karshen wunin, duk buƙatanka Allah ya isar maka. Hadisin Qudusi wanda ya inganta, ashe ka ga baka da buƙatar ma wata salatul haja wadda ma kai yace bata inganta wajen manzon Allah ba. Ga addu'a, ga salloli na nan burjid waɗanda duk ƙarya ne. Misali akwai wata sallah da ake kiranta salatu du'a'i hifzil Qur'an, wai akwai wata sallah da ake don addu'a na haddan Qur'ani ne, yawa kun santa, wanda yake san haddace Qur'ani zai irin wannan sallah, ba zan gaya muku ba ma saboda kar wani je yayi, ina faɗa na koyar da shirme, domin addu'a ƙarya ce. Ka duba al-mawdu'at na Ibn al-Jawzi, wannan sallah bid'a ce. Akwai wata sallah da ake kiranta salatu duya, wanda kayansa ya bata, in yayi irin wannan sallah Allah zai nuna mata, wannan sallah ita ma bid'a ce, ƙarya ce. Akwai wata sallah da ake kiranta salatu al-azima ala safar, sallar mutumin da yayi yunkurin zai yi tafiya, in kayi yunkurin zaka yi tafiya ce kai irin wannan sallah, sallar ƙarya ce. Ga wancan hadisi da muka karanta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa'iza kharajta min manzilika, in zaka fita daga gida, fa salli rak'atayn, kai salla rak'a biyu kawai, sun isar maka mummunan fita. To yanzu kuma zaka nemi wata sallah da ake kiranta salatul azimi ala safar, shedan ba zai rabu da mu ba sai ya ga cewa ba mu aiki da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro mana wasu abubuwa da zamu dogara da su mu yi watsi da sunna. Allah shi kare mu. Akwai wata sallah da ake kiranta salatul kifaya, wannan sallah wai ita take isarwa mutum bukatu. Akwai wata sallah da ake kiranta salatul ru'yatin nabi, sallah da in kai ta zaka ga annabi. Akwai wata sallah da ake kiranta salatul ashura, sallar ashura. Da wata sallah da ake kiranta salatul ghafla, ana yin ta tsakanin magariba da isha'i. Sannan akwai wata sallah da ake kiranta salatul daf'il bala, maganin bala'i. In kana so ka tunkuɗa bala'i ma kanka to sai kai wannan sallah, ita ma ƙarya ce. Akwai wata sallah da ake kiranta salatul yawmi arafa, sallar ranar arfa, ita ma ƙarya ce. Akwai salatul bara'a da ake yin ta in watan sha'ban ya raba tsakiya, watan sha'ban daga sha'ban sai ramadan, rabin sha'ban suke wannan sallah a daransa, suna kiranta wannan sallah salatul bara'a, ita ma ƙarya ce. Akwai salatul raga'ib wanda ake yin ta a watan rajab. Akwai sallar ma da ake yin ta a kowane dare na watan rajab. Akwai salatul lailatul miraj, sallar da ake wai daren da Allah ya dauki annabi zuwa saman bakwai. Duk waɗannan sallolin da na kirga muku inda duk kuka je su ku ce ƙarya ne. Wallahi babu sallah ɗaya daga cikin su wanda ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk mutumin da ya dogara da abin da annabi ya karantar, ku tabbata Allah madaukaki zai isar masa. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. Ga addu'o'i nan da dama annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wancan hadisi da muka karanta na sayyidina Usman ya ce bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i huwa as-sami'ul 'aliim. Sau uku in mutum yayi sun isar masa. Sannan ga wata addu'a wadda take cikin sahih Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yamma kai haka nan kuma da safe kai, waɗannan su ake kira al-azkarul yawmiyya, zikiri da ake so musulmi yayi a kullum. Ya kamata mu yi kokari mu rike wannan zikiri da kyau, wallahi akwai lada, sannan kuma muna samun cikakken garkuwa na Allah madaukaki. Duk mutumin da ya rike zikiri da ake yi kullum safe da yamma, to wannan mutumin ba zai tabe ba. Wani irin zikiri su ne waɗannan abubuwa da annabi ya ce ka yi su bayan sallar asubahi da kuma bayan sallar la'asar. Ina fatan ku gane. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة. يا الله إنا روقك الخير إنك تجتون نندري وخير ما بعده لكم الخير الذي بيوبايون نندري. وأعوذ بك من شر هذه الليلة. يا الله إنا لمن ترنك جميل شر الذي أوقو أتجتون نندري وشر ما بعدها ده كما شر الذي أوقو أبايون نندري. Rabbi a'udhu bika min al-kasri wa su'il kibr. Ya Allah ina neman tsarin ka game da kasala, domin kasala tana da hadari ga musulmi, tana hana musulmi ya samu rabo na Allah. Ina neman tsarin ka game da kasala wa su'il kibri da kuma mummunan girman kai. Girman kai yana da hadari saboda yana kai musulmi wuta. Allah shi kare mu. Rabbi a'udhu bika min azabin fil qabr. Ya Allah ina neman tsarin ka game da azaban kabari, ko a wata riwaya ce min azabin fil nari wa azabin fil qabri. Ina neman tsarin ka game da azaban kabari da kuma azabar wuta. A ce kayi wannan da safe, da yamma kace amsaina, da safe kace asbahana, inda zaka rika canza kalmomi. Duk wanda yake son wannan, akwai littattafai na sunna waɗanda suka yi magana. Misali akwai al-azkarul yawmiyya, littattafan zikiri da ake yi na safe da yamma. Musamman zan fi ba da shawara mu nemi al-wabilus sayyib na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da kuma al-kalimut tayyib na Ibn Taymiyya. Saboda galibin littattafai na zikirin safe da yamma an shigar da bid'o'i. Amma idan ka samu waɗannan littattafai biyu insha Allah ta'ala za ka fi samun hadisai waɗanda suka inganta, ko da shi ke su kansu a ciki akwai hadisai masu rauni amma malamai sun yi takrijin su. Waɗannan hadisai ka tafi gaban malami, don haka kada ma wani ya zo gare ni ya ce in rubuta masa. Ka je ka samu ana saida su, duk mai saida littafi galibi za ka samu yana saida littafin zikiri na safe da yamma. Ka sai waɗannan littattafai ka tafi gaban malami ya karantar da kai, ka tafi gida ka karantar da matarka, in matarka na zuwa makaranta ita ma ka saya mata guda. Ka yi ƙoƙari ta karanta, kuma ku riƙa yi ma yaranku in sun yi ido su karanta su riƙa yi kowace safiya da kuma yammaci. Babu wata garkuwa da ɗan adam zai samu wanda ya fi wannan. Sannan kuma duk mutumin da yake waɗannan zikiri to insha Allah zai yi kyakkyawan ƙarshe. Domin kaga kowace safiya kana cewa ya Allah ina neman tsarin ka game da azaban kabari da kuma azaban wuta. ga wata addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sayyidina Abu Bakar. Annabi yace mata ka rika cewa idza asbahta wa idza amsayta, duk safiya kuma duk yammaci, in kai safiya kai wannan addu'a kuma da yamma ma kai, ka ce Allahumma alimul ghaibi wash shahada, ya Allah wanda ya san boye ya san bayyane, fatira samawati wal ardi, ya Allah wanda ya kirkiro halittar samai da kasa, wa rabba kulli shay'in, ya Allah wanda ya halicci dukkan komai, wa malikahu kuma wanda ya mallaki dukkan komai, ashhadu an la ilaha illa anta, na shaida babu abin bauta sai kai. Wannan addu'a Allah yake karantar da Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kun sani shine shugaban al'umma, baya ga manzon Allah babu wani mutum wanda yake daraja a cikin sahabbai irin Sayyidina Abu Bakar aqida ta ahlus sunna. Amma annabi ya koya masa yace ka rike wannan kana yinta da safe da kuma yamma, sai ka ce a'udhu bika min sharri nafsi, ya Allah ina neman tsarin ka game da sharri raina, wa min sharri shaytani wa shirkihi, da kuma sharri na shaytan da tarkonsa, wa an aktarifa ala nafsi su'an, kuma ya Allah ina neman tsarin ka kada in wato kada in aikata ma raina wata cutarwa, kada in yi ma raina wata cutarwa, aw ajurrahu ila muslimin, ko in gudanar da cutarwa din ga wani musulmi, ya Allah ka sa wannan rana ba zan cutar da kaina ba kuma ba zan cutar da wani musulmi ba, kai wannan addu'a da safe ka kuma yi da yamma, gobe ma haka, jibi ma haka, har zuwa mutuwarka. Mutumin da ya dogara da wannan addu'a ya za a yi a ce masihirci ya ci nasara a kansa, ba zai yiwu ba. Ga hadisin Abdullahi bin Umar wanda yake cikin littafin Abu Dawud da littafin Imam an-Nasa'i da Ibn Majah, wanda Abdullahi bin Umar yake cewa lam yakunil nabiyyu yad'u ha'ula'i da'awati hina yumsi wa hina yusbihu, annabi har ya bar duniya bai taɓa barin waɗannan addu'o'in ba, duk safe zai yi, duk yamma zai yi, kuma in yazo kwanciya zai yi sau uku. In ji Abdullahi bin Umar, Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya, ya Allah ina roƙonka wato yafewa, ka bani lafiya, ka bani lafiya din nan fi dunya wal akhira, a nan duniya da lahira. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya fi dini, ya Allah ina neman afwa da kuma lafiya cikin addini na, wa duniyaya da duniyata, wa ahli ina neman lafiya da kuma wato yafewarka cikin iyalina, wa mali hatta cikin dukiyana. Wa min khala sai yace Allahumma astur awrati, ya Allah ka suturta al'aurana, ka rufe min al'aurana, wa amin rawati, ya Allah ka tsare abin da nake tsoro, ka tsare fargabana, duk abin da nake tsoron sa ya Allah ka kare ni akan shi. Allahumma ihfazni min bayni yaday, ya Allah ka tsare ni ta gabana, wa min khalfi da bayana, wa an yamini ta damana, wa an shimali da haguna, wa min fawqi ta samana, wa a'udhu bi azamatika, ina neman tsari da girmanka ya Allah, an ɗauguta da min tahti, kada ka bari in nutse ta karkashina. Duk safe annabi zai yi, duk yammaci annabi zai yi, in yazo kwanciya zai yi. Ya za a yi mai sihiri ya samu wanda yake wannan, kaga bai yiwuwa. Sannan ga nau'ukan zikiri da dama. Wata addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mutum ya yi sau ɗari a kowace rana, ana son kowane musulmi ya yi wannan. Wani nau'i ne na zikiri mai salalan gaske, wanda hadisin yana cikin sahihul Bukhari da Muslim. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Duk musulmin da zai yi wannan sau ɗari a kullum, wannan musulmi ba zai tashi a kiyama cikin gafalallu ba. Ba yadda za a yi a ce an kirga shi a cikin waɗanda ba sa zikirin Allah. Sau ɗari kawai ake so ka yi kulla yaumin, kowace rana, in ma ka yi da safe, in ma ka yi da yamma, ko lokacin da ka zo kwanciya. Sannan ga wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asbahana, inda safe ne, in kuma da yamma yace amsayna, ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. Riwayar musnad da take wato na imamu ahmad. Manzo Allah yana cewa mun waye gari, inda safe ne, inda yamma yace amsayna, mun waye gari akan tarbiyyar musulunci da kuma kalmar ikhlas, ita ce kalmar tauhidi. Mun waye gari akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mun waye gari akan tafarkin babanmu annabi Ibrahim. Muna masu karkatawa ga addinin Allah, muna masu miƙa wuya ga hukuncin Allah. Kuma annabi Ibrahim bai kasance yana cikin masu tarayya da Allah ba, don haka nan mu ma ba ma tarayya da Allah. Ka faɗi wannan kalma da safe, ka faɗi wannan kalma da yamma, zai yi wuya mutum addininsa ya samu fitina a ciki kafin mutuwar shi, domin babu bala'in da ya fi Allah ya jefa fitina cikin aqidar musulmi. Don haka duk mutumin da ya rike wannan yana yi, ana fatan har ya mutu, Allah ba zai jefa fitina cikin addininsa ba, to shedan ba zai ci nasara ya gurbata aqidarsa ba. Sannan ga wata addu'a wanda take cikin littafin Imam Tirmidhi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfa ta'id. Ya rayayye, ya mai tsayuwa da komi, domin duk abin da ka sani ba ya tsayuwa da kansa in banda Allah. Da aka ce alhayyul qayyum, ma'anar alqayyum mai tsayuwa da kansa kuma ya tsaye da wata halitta, to ya mai rai kuma ya mai tsayuwa da kansa, bi rahmatika astaghiith, wato da rahmatka nake neman agaji, aslih li sha'ni kullahu, ka gyara min al'amari na baki daya, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn, ya Allah kada ka bar ni in dogara da raina ko da kiftawan ido, ya Allah ka kula da ni. Idan mutane suka rike waɗannan nau'uka na zikiri, to babu shakka Allah madaukakin sarki zai ba su tsaro, zai ba su garkuwa, Allah ya samu iya. Kuma kamar yadda na gaya muku, yana da kyau mu samu waɗannan littattafai da suka yi magana akan nau'ukan zikiri da addu'o'i da ake so musulmi ya rika yi kowace rana. Mu haddace mu rika karantar da ƴaƴanmu muna yin su. Waɗannan su ne kaɗai abin da za mu dogara da su a rayuwarmu. Da su sahabbai suka dogara, kuma har mutuwarsu babu abin da ya same su. Don mutumin da ya aiki da irin wannan, to babu ko shakka insha Allah zai tsira nan duniya har kiyama. Allah shi samu gane. Na'am. Suna littafai? Akwai alwabilu saib, alwabilu saib, as-saib, alwabilu saib na Ibn al-Qayyim, sannan akwai al-kalimu tayyib. Amma akwai sahihul kalim, zai fi cika same shi. Akwai al-azkar na al-Imam an-Nawawi, sai dai kuma al-azkar yana cike da hadisi masu rauni shi ma, amma akwai sahihul azkar. Idan dai aka nema insha Allah za a samu. Assalamu alaikum salam. Game da ne? Salatul raga'ib. Na menene? Saboda kalmar karrama al-Najashi. Ba kare menene ba? Sai lokacin Faisal. Na'am, sannan ka sake. Da me yasa aka bar yin sallan tun daga zamanin Annabi sai Faisal? Zamanin Faisal wanda bai fi shekara 40 da mutuwa ba, zamanin Sa'd bin Bello ko? An bar sallan tun daga zamanin Annabi, ba a sake yi ba tun lokacin da An-Najashi sarkin Habasha ya mutu. Sai aka bar sallan ar-raga'ib, ba a sake ba, sahabbai ba su sake ba, tabi'ai ba su yi ba, tabi'in tabi'ai ba su yi, malaman farko ba su yi ba, sai zamanin Faisal sarkin Makka wanda bai wuce zamanin Shehu Usman Fardauna ba ko? Lokacin aka dawo aka yi sallan ar-raga'ib. Ya kuka ji magana? A takaice waɗannan salloli da na gaya muku duk ƙarya ne? Ku duba littafin Bughyatul Mutatawwi' fi Salati Tatawwi', kuma ku samu As-Sunan wal Mubtadi'at, kuma ku samu Al-Mawdu'at na Ibn al-Jawzi, duk za ku gani. Abinda na faɗa muku wanda na karanta ne, kuma ina gaya muku littafin da na ɗauko.